علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله قال بعض الحكماء وجدت اطول الناس غما الحسود واهناهم عيشا القانع واصبرهم على الاذى الحريص اذا اطمع واخفضهم عيشا ارفضهم للدنيا واعظمهم ندامه العالم المفرط وفي ذلك قيل ان القناعه من يهلل بساحتها لم يلق في دهره شيئا يؤرقه وصدق من قال ايضا ولا تجزع اذا اعسرت يوما فقد ايسرت في الزمن الطويل ولا تظنن بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميل وان العسر يتبعه يسار وقول الله اصدق كل قيل فلو ان الاقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي الاقول عباد الله من فائده القناع ايضا الفلاح والبشرى لمن قنع عن فضاله بن عبيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا اخرجه النسائي وصححه الالباني عباد الله ان حقيقه القناعه الغنى وثبت عن ابي هريره رضي الله عنه ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس وعن ابي هريره ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو هريره قلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المهارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب او تميت القلوب اخرجه الترمذي وحسنه الالباني ومما قيل من شعر في مدح الرضا والقناعه يقول احدهم ايا مالكم لا تسال الناس والتمس بكفيك فضل الله فالله اوسع ولو تسال الناس التراب لاوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا وقال ايضا هي القناعه فالزمها تشملكا لو لم يكن منك الا راحه البدن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن وقال ايضا افنيت عمرك فيما لست تدركه ولا تنام عن اللذات عيناه يا من تمتع بالدنيا ولذتها يقول لله ماذا حين يلقاه اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode mar muna ƙara neman gudunmawarsa da agajinsa da tallafinsa da kulawarsa wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shirye ya Allah muna roƙanka shirye duniya da lahira ya ku ɗan uwa masu albarka masu daraja wannan ita ce huduba ta biyar daga cikin jerin girin hudubobin da muka yi musu take da arida bil qada yarda da kaddara da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wal qana'a da kuma samun wadatar zuci wanda ga cikin masu hikima ya faɗi wata magana yace wajadtu atwala an-nasi dhamman al-hasud nayi bincike in gane waye fi kowa bakin ciki da damuwa a rayuwarsa sai na gane ba wanda yake da wannan jinya da wannan rashin lafiya ta kunci da bakin ciki da takeici sama da mai hasada da ƴan uwansa musulmi shine mutumin da yafi kowa zama cikin takeici da damuwa domin shi yana fada ne da hukuncin da Allah madaukakin sarki ya shirya da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tsara da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ga bayinsa wanda yake soyewa na falala shi kuma yana so sai Allah ya hana su shi kuma Allah ya ce sai Allah sai ya ba su to kaga daga nan ya saka kansa cikin damuwar da ba za ta kare ba har abadan abidina dan haka mafi shiga damuwa da kunci da takeici in ji malamai shine mutumin da ya zama bai da aiki a zuciyarsa sai hasada waɗanda Allah ya ba su yace kuma na bincika in gane waye ne ahna'ahum shay'an ko ahna'un nasi shay'an mutumin da yafi kowa samun nutsuwa a cikin zuciyarsa sai ce da ya bincika sai ya samu babu wanda yake da nutsuwa a rayuwarsa irin alqani'a mutumin da yake da qana'a yake da wadatar zuci iya wadatu da iya abin da Allah ya bashi bai kai idansa zuwa ga abin da ya ba wa wasu ko kuma cewa sai ya mallaki irin abin da Allah ya mallaka wa wasu bai kai idansa wannan ba mutumin da ya zauna cikin nutsuwa a rayuwarsa in ji wannan malami sama da wannan mutumin yace kuma na bincika wane ne asbarahum alal adha wanda yafi kowa hakuri akan cutarwar da ake mar da kuma abin da a ainihin wato yake da hakuri akan cutarwa da shauransu yace alharisa hi ne kwadayi idza atma'a idan ya zamanto yana da kwadayi yana neman abin hannun mutane to ba wanda yafi shi hakurin wahala da cin mutunci da cin zarafi da tozarci irin mutumin da ya zama alharis wane ne yafi mutane kuma wato rayuwa ta rufin asiri rayuwa wacce take ba ta da matsala a cikinta malam yace arfadahum lidunya shine mutumin da ya watsar da duniya in kana neman wanda ya samu rayuwa mai inganci shine wanda ya wance kali da al'amarin duniya mun fada cewa wani mawaki ya kwatanta duniya da ainihin wato mushe yace ita duniya tamkar mushen akuya ne ko mushen tinkiya ne yace karnuka sun zo sun kewaye ta suna kokarin sai sun yaga su ne mabiya duniya kenan yace to zaman ka lafiya shine ka bar su da duniyar su su ta yaga daga kayan kuro kai ma zaka ci wannan mushen gaga dai abu ne mara daraja amma daga kayan kuro zaka raruba cikin abin da suke nema to he kuma su ta akan ka suna cin mutuncin ka da cin zarafin ka wannan ita ce kamar duniya yace na bincika wane ne kuma yafi kowa nadama da shiga halin kakanuka yi yace al-alima al-mufrit wato malamin da yake wuce gona da iri cikin al'amuran rayuwa ko al'amuran harkokin al'amuran addini to wannan yafi kowa nadama yafi kowa ainihin wato shiga kunci da takeicin duniya da lahira Allah ka tsare mu wanda ga cikin mawaka masu baituka akan abubuwan da ya shafi addini yace innal qana'ata man yahlil bi sahatiha ita wadatar zuci da kwantar da hankali da iya abin da Allah ya hore ma yace duk wanda ya sauka a farfajiyarta lam yalqa fi dahrihi shay'an yu'arriquhu ba zai taba haduwa a rayuwarsa da abin da zai sa shi gumi ko wahala ba ba abin da zai wahalar da kai ba abin da zai saka ka cikin bala'i da tashin hankali saboda me saboda ka sauka cikin qana'a ka sauka a farfajiyar wadatar zuci
baka da tashin hankali akan abin da Allah bai baka ba. Wani kuwa cewa yi wala tajza idza asarta yawman, idan kai asara yau kar ka daga hankalinka ka sa kanka cikin damuwa. Yace faqad aysarta fi zamani tawili, idan da kana cikin rashi da ai ka zuma a cikin wadata da saukin rayuwa, ka zuma a cikin wannan a lokacin ba wanda ya san kana ainihin wato cikin wadata. Domin Allah da ya tayi siffanta dan adam sai yace innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a, sai yace illal musalli. Dan adam dan babakere ne da kake ganin sa, dan adam dan handama ne inji Allah, dan adam bai kiwa kansa adalci. Allah madaukakin sarki yace idza massahu sharru, idan sharri ya samu dan adam jazu'an, sai ka ganin ya ci karaki da kwarmato da ihu, duk duniya duk layinsu duk anguwarsu duk danginsu duk abokansa duk ma'aikatansu sai sun ji labarin cewa Allah ya jarrabe shi da matsala. Amma wa idza massahu alkhairu manu'a, idan da zai samu alheri kuma ba za ku ji labari ba. Gum daga shi sai matansa sai ƴaƴansa sai sun cinye abin ya ƙare, ya fara higa matsala kuma sai ya fara fitowa yana bayyana cewa yana cikin damuwa. Haka Allah ya siffanta dan adam, sai Allah ya ce illal musallina, sai masu sallah ta hakika ta gaskiya su ne kadai ba su da wannan halin. Ashe kenan idan ka ganka kana da irin wannan ɗabi'ar, to ka binciki mecece sallar ka, domin Allah ya ce masu sallah ne kadai ba su tsintar kansu a cikin wannan hali na idan sun samu damuwa su taraki, in sun samu walwala kuma su shiru ba wanda zai ji. Ni ne yake cewa wala tajza idza asarta yawman, idan kai asara ko kai ga kunci ko kai ga damuwa a yau, yace faqad aysarta fi zamani dawili, to ai ka shiga saukin rayuwa kuma a zamuna waɗanda suka ainihin wato gabata. Yace wala tazunanna bi rabbika zanna su'i, kar kai wa ubangijinka mummunan zato. Yace fa innallaha aula bil jamil, domin Allah shi yafi cancanta a jinginawa abu mai kyau. Da haka kar ka dinga jinginawa Allah cewa zai ma azaba, Allah zai talauta ka, Allah ne yayi min kaza, Allah yayi kaza. Duk wani abu na alheri ka jinginawa Allah, kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sharru laysa ilayka wal khairu kulluhu bi yadayka, yace wa sharru laysa ilayka, duk gaba daya alheri ya Allah ana jingina shi ne daga gurinka yake zuwa, yace amma sharri ba daga gurinka yake ba. Tare da cewa in ka ganka cikin sharrin ma Allah ne ya jarrabe ka, amma bisa ladabi na mu'amala da Ubangiji ba a so kana jingina masa wannan. Yasa annabi Ibrahim lokacin da ya rashin lafiya sai yace wa idza maridtu fa huwa yashfi, idan rashin lafiya ta kama ni kaga bai ce in Allah ya dora min rashin lafiya ba, amma fa tare da cewa rashin lafiya daga gurin Allah yake, amma sai yace in nayi rashin lafiya fa huwa yashfi, Allah ne yake warkar da ni. Kaga bangaren waraka dake alheri ne sai jingina shi ga Allah, amma bangaren jinya dake sharri ne sai jingina shi zuwa ga wani abu wanda ba a ambace shi ba. Wallahu ta'ala a'lam. Dan haka malamai suka ce kada ka ainihin wato yi wa ubangijinka mummunan zato. Yace fa innallaha aula bil jamil, domin Allah shi yafi cancanta a jingina masa kyakkyawan abu. Sai yace wa innal usra yatba'uhu yasarun, ka sani cewa duk wani kunci to daga ƙarshe sauki ne ke biyo bayansa, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul asr, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragab, fa inna ma'al usri, Allah ya ce sani dai duk inda kunci yake yusran yana tare da hakuri, inna ma'al usri yusran, lallai kunci yana tare da hakuri. Haka sai ya ce fa innal usra yatba'uhu yasarun, ka sani lallai kunci duk inda yake to sauki ne ke biye da shi. Yace wa qaulullahi asda'u kullu qili kullu qili, duk wata magana da ka sani da Allah madaukakin sarki zai faɗa to tafi duk wata magana da zaka ji ta a bakin wasu. Maganan Allah ita ce mafi gaskiya da tabbatuwar magana. Wa man asdaqu minallahi hadifa wa man asdaqu minallahi qila, dan haka ka sani duk kunci na tare da sauki. Jama'a muna cikin kunci a kasan nan, muna cikin damuwa a kasan nan, ko mu faɗa ko kar mu faɗa, wallahi haka abin yake, ko mu faɗa ko kar mu faɗa, gara ma mu faɗa cewa ana cikin damuwa, amma wallahi sauki zai zo in Allah ya yarda, insha Allah ta'ala Allah zai kawo mana sauki. Dama Imam Malik yace yuqalu li shay'in idha wafa'a, yuqalu li shay'in wafa'un wa taqfifun, akan cewa abu idan ya tumbatsa to ya ainihin wato kusa ya fara zazzabewa ya fara raguwa ya fara zagwanyewa dan haka duk abin da ya cika ya kai makura to abin da ya rage masa kawai saura ya fara zubewa saura ya fara yiwa kasa dan haka muna cikin damuwa kwarai da gaske amma wallahi mai albushir cewa in dai Allah madaukakin sarki alƙawarin sa gaskiya ne kuma alƙawarin sa gaskiya ne to lalle lalle sauki yana nan tafa da iznin Allah Allah ka kawo mana sauki cikin abubuwan da muke ciki yasa wani mawaki yake cewa ya farijal hammi innal hamma munfaridun munfaridun yace ya kai ainihin wato mai yaye bakin ciki lalle bakin ciki abin yayewa ne abin ainihin wato kawarwa ne Allah ka kawar mana da bakin ciki da damuwar da muke ciki yace wa qaulullahi asdaqu kulli qili magana Allah ita ce mafi gaskiyar magana gaba daya sai mallan ya cika ta maganar sa da cewa falaw annal uqula tasuqu rizqan da a ce hankula su suke jan ragabar dukiya lakanal malu inda zawil uquli to da dukiya a hannun masu hankali take amma a ka'idar Allah dukiya da wadata da kake gani ba sai mutanen kirki Allah ke bawa ba balma mafi yawancin masu dukiya mutanen banza ne mafi yawancin su mafi yawanci wanda Allah yayi wa kudi wallahi sai kalilan daga cikin mutanen kirki yasa sai yace da a ce dukiya masu hankali ke jagorancin ta to da dukiya ta zama a hannun masu hankali walau kanal malu inda zawil uquli lakanal malu inda zawil uquli walau anna al-uqula tasuqu rizqan da a ce hankula suke jan ragamar dukiya lakanal malu inda zawil uquli to da dukiya tana hannun masu hankali amma ka lura ka gani duk wani wanda zaka ja tumbatsa ta hanyar ko kasuwa ko ya tumbatsa ta hanyar siyasa ko ya tumbatsa ta hanyar aikin gwamnati ko ya tumbatsa ta hanyar kasancewar sa shugaban ma'aikata kaza idan ka je ka bi diddigin sa wallahi da wahala ka samu mutumin arziki ne sai ɗan kalilan daga cikin waɗanda Allah ya zaba wa kalilun bahum sune kuma mafi karanci a cikin al'umma dan haka dai kar ka daga hankalinka sai kayi kuɗi domin yawancin masu kuɗi mutanen banza ne haka wannan mawaki yake magana kuma abin da yake nufi kenan kuma in kaga waƙin abin da ke faruwa wannan shine hakikanin abin da ke faruwa mafi yawancin mawadata ba mu ce duka ba zaka samu ba mutanen kirki bane mutanen banza ne bugu da ƙari inji ɗan kwallo za ka ga mafi yawancin mawadata ba ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya yarda suka zama mawadata ba da yawancin su zaka samu ta hanyar yake halal yake haram ne suka tara wannan dukiya Allah ka ba mu dukiyar halal ka ciyar da mu da halal ka tufatar da mu da halal ka azurta mu da halal ka sa mu mutu da halal mu tashi akan halal ya Allah Allah ka yi mana wannan gata saboda haka wannan shine abu na gaba daga cikin fa'idoji da ake girba saboda ainihin wato mutun ya zama mai kana'a shine al-falahu wal bushra liman qana akwai rabo da bushara ga duk mutumin da ya zama mai kana'a ya tabbata daga fadalata ko fadalata bin ubaidin cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duba liman hudiya ila al-islam aljannar duba ko bishir duba kamar yadda wasu malamai suka fassara duba ko wata inuwa a cikin aljanna kamar yadda wasu malamai suka fassara a ta tabbata liman hudiya ila al-islam ga wanda ya shiri zuwa ga addinin Allah duk mutumin da ya zama musulmi ne to wannan alheri ya tabbata gare shi inji manzon Allah abu na biyu wa kana aishuhu kafafan sannan arzikin sa ya zamanto kadaran kadahan abinda ba hauke cewa kadaran kadahan wato arzikin sa bai yi yawa ta yadda zai zama bai ma sani ba ko bai ankara ba ya shiga cikin haƙƙin wasu komai nasa yana lissafi ya san yawan komai dan akwai mutane mafi yawancin masu kuɗin ka tsaye mutum kace lissafa ma abin da ya mallaka wallahi bai isa ya lissafa maka ba wallahi bai isa ba ga sunan masu kuɗi da yawa wani ma man gidajen sa ya manta adadin su kai mutumin da na sani wanda aka gaya mun yana da wani narkekin gida a cikin garin Kano wata rana aka zo aka tambaye sa gida na guri kaza anguwa kaza yace ai ya manta da shi kusan shekara 10 da sayan gidan gidan kai idan an baka ka haye baka da matsala zaka sai da shi ka sai 10 masu kyau kuma ka samu jarin da zaka juya har rayuwarka ta kare amma ya manta da ya mallaki wannan saboda yana da abin da yafi wannan gidan so akwai mutanen da sun mallaki arzikin da bai lissafuwa ma a gurin su sun manta duk abubuwan na sun yi yawan yayi yawa dan haka yace duba alherin Allah ya tabbata liman hudiya ila al-islam ga wanda aka shirye shi zuwa ga addinin Allah, Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci. Wa kana aishuhu kafafan, kuma rayuwarsa da dukiyarsa da al'amuransa suka zamanto kadaran kadahan, la lahu wa la alaihi, shi dai bai rasa abin da zai ci ba, shi kuma bai zama mai arzikin da ya tumbatsa kowa ya sani ba. Wa qana'a, kuma ya zamanto mai qana'a, mai wadatar zuci. Wannan hadisi Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a nambar hadisi na 1305. Imam Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' a silsila sahiha a nambar hadisi na 1506. Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna. Dan haka wannan shine, sannan ya tabbata daga cikin fa'idar wadatar zuci, mutum ya zama mai wadatar zuci da yadda da kaddara Allah, shine ya zamanto ya samu hakikanin wadata din a ransa. Domin hadisi ya tabbata daga Abu Huraira, Allah ya hada mu da Abu Huraira a aljannar Firdausi. Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wato wadata ba ita ce yawan mallakar abubuwan more rayuwa ba, kana da gidaje kaza, kana da motoci kaza, kana da kaza, ka mallaki kaza, ka tara kaza, su ne wadata, yace ba wannan bane. Walakin al-ghina ghinan nafs, manzon Allah yace wadata ita ce wadata ta zuciya. Allah ya ainihin wato saka maka qana'a, ya saka maka yarda da iya abin da ya baka, baka harin na wani. Allah ka sa mana wannan azukatan mu. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi a nambar hadisi na 2467. Allah ya hada mu da Imam Muslim a Jannatul Firdaus. Ya tabbata har ilo jama'a, daga Abu Huraira dai Allah ya hada mu da shi a aljanna. Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shela cikin sahabbai, yace man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimat, waye ne zai rike min waɗannan kalmomin, yayi min aiki da su, wa zai kula min da waɗannan kalmomi, fa ya'malu bihinna, yaje ya aiki da su, aw yu'allimu man ya'malu bihinna, ko kuma ya dauki waɗannan kalmomi in ma shi bai aiki da su ba, yaje ya karanta wanda za su yi aiki da su, ma'ana ya samu ladan ɗayan biyu ko duka biyun, ko dai ya samu ladan shi yaje ya aiki da abun, ko kuma ya samu ladan bai yi aiki da abun ba amma ya karantar da wasu su yi aiki da shi, ko kuma ya hada biyu, shi ya yi aiki da abun kuma ya karantar da wasu yi aiki da abun. Allah ka tara mu cikin duka guda biyun ya Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi wannan sheda, fa qala Abu Huraira, sai Abu Huraira yace na'am, ni ne. Haka Abu Huraira yake jama'a. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tambaya cikin sahabbai, sai ya shiru, sai ji Abu Huraira yayi magana, ko kuma yayi magana yana jiran ai tambaya, sai ya ji Abu Huraira daga hannu zai tambaya, sai ya ce dama na san ba wanda zai tambaye ni akan wannan abun sai kai Abu Huraira. Ma'ana Abu Huraira ya samu shaida a gurin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa duk wata matsalar addini kafin wani ya damu da ita, Abu Huraira yana duna damuwarsa akai. Duk wata matsala ta addini kafin wani ya nemi sanin meye ita, Abu Huraira yakan damu da haka. Ku yi hakuri, zaka ga wasu a majalisi suna da wannan ɗabi'a, motsi kaɗan sai su tambaya malam meye hukuncin kaza, to malam ka ce kaza, kaza din nan yaya kaza, wallahi wallahi wannan halin kirki ne, alama ce ta imani. Domin suna yin haka ne don su kuɓuta daga aikata ba daidai ba, ko su aikata abin da zai zama ya saba wa abin da aka karantar da su, ko kuma ya saba fahimtar abin da aka karantar da su. To haka Abu Huraira ya ɗaga hannu ya ce, ya Rasulullahi, ni ne zan yi aiki da wannan maganganu kuma zan isar da su. Sai ya ce fa akhadha bi yadi, sai Abu Huraira manzon Allah ya ce, sai Abu Huraira ya ce, sai manzon Allah ya rike hannuna, fa adda khamsan, sai ya kirga mu wasu abubuwa guda biyar. Qala, manzon Allah ya ce min, na farko ittaqil maharima takun abadan nas, kayi kokari ka riki ka nisanci abubuwan sabo, duk abubuwan da Allah ya haramta to babu kai babu su. Manzon Allah ya ce idan kai haka zaka zama kai ne mafiya bauta a cikin mutane, domin ka'ida ce duk lokacin da ayyukan sabo suka yi ma yawa, to ayyukan da'a da biyayya da ibada ku za su yi ma karanci, amma duk lokacin da ayyukan sabo suka yi karanci, to ayyukan ibada da da'a za su yawaita a gare ka. Dan haka Annabi ya ce masa, ittaqil maharima, kai taka tsantsan da abubuwan da Allah ya gindaya, yace haramun ne, kar a keta alfarmarsu, takun a abadan nasi, za ka zama mafi bautawa Allah a cikin mutane. Abu na biyu, warda bima qasama Allahu laka, ka yi haƙuri ka wadatu da iya abin da Allah ya raba ya baka. Wannan shawara ce fa daga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, yana faɗa wa Abu Huraira da sahabbai. Warda bima qasama Allahu laka, ka yi haƙuri ka wadatu da iya abin da Allah ya raba ya baka, takun agnan nasi, a cikin mutane za ka zama kafi kowa wadata. Ha, yaya abin zai haɗu? ko da baka da shi zaka zama mafi wadatar mutane eh haka ne to ta yaya yayin da ya zama mutane suka fahimci baka roƙon su baka tsalla fare akan kayan su dan Allah suna ma kallon wanda ya wadata ko ba sa ma kallon haka suna ma kallon haka ahe maganar manzon Allah gaskiya ce dama maganar manzon Allah gaskiya ce ina fata an fahimci magana daga lokacin da ka wadatu daga mutane da abin hannun su to za su koma suna ganin tsabar ka koshi ne yasa baka damuwa da abin hannun su kuma alhalin ba haka bane baka da shi kawai ka zama mafi nisantar abin da yake hannun mutane ne to wannan sai yasa su kuma su dinga kallon ka a matsayin mawadaci kai wallahi wasu ma har su fara tsoron ka suna ganin wani kaya ka tara a gefe kake tinkaho da shi shi yasa ba ruwanka da su Allahu akbar Allah ka ba mu ikon daukar shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dan haka kayi hakuri ka yarda da iya abin da Allah ya waraba ya baka yace zaka zama mafi wadatar mutane sai yace wa ahsin ila jarika in kana da makoci kar ya yi kuka da kai jama'a wallahi mu je mu gyara alakar mu da makotan mu kar ka yadda ga gidanka ga gidan makocinka yana kuka da kai kayi hakuri ko da yana cutar da kai kar ka yadda ya je ya bada labari cewa ba kwa zaman lafiya ce sharri ne ba karamin sharri ba ka kyautata mar ko shi yana cutar ka ka zauna da shi lafiya ko shi yana kuntata maka jama'a an yi wani makoci a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam karanta littafin al-adabul mufrad da al-imam al-bukhari Allah ya masa rahama ya kawo hadisin a ciki wani makoci ne yake cutar da makocinsa iyakacin cutarwa har ta kai mutumin nan da hakurinsa hakurin ya gaza ya je ya kai karansa gurin manzon Allah ka duba irin manzon Allah manzon Allah yayi wa mutumin nan nasiha dan akwai kangararrun mutane mara akwai fandararrun mutane wanda duk duniya ba mai gaya musu ji wanda ba sa jin kunyar kowa ba wanda zai musu nasiha ya ce su yi hakuri su daina abu kaza su bari babu akwai irin waɗannan mutanen annabi ya gaya wannan mutumin ka yi hakuri ka daina cutar da makocinka wallahi yaki wannan mutum ya kawo kara ya sake kawo kara daga ƙarshe sai manzon Allah ya ce ka ɗauki kayanka duka ka fito da su waje da gadonka da katifarka plasma ɗinka duk kayan girki tukwane kwanuka duk ka fito da komai waje duk wanda ya zo ya same ka yaya wani ya ce ka gaya masa me ya faru cewa makocinka ne ke cutar da kai kuma ya kawo ka kawo karansa gurina na bayi shawara ya ki shi ne ka fito annabi ya ce ka fitar da kayanka waje haka kuma aka yi wannan mutum ya tebo kayansa duka da iyalansa gaba ɗaya suka zube a waje duk wanda ya zo wucewa ya wani lafiya ce wallahi makocina ne ya ishe ni na kai kuka gurin annabi ya ki ya ji annabi ya marfaɗa ya ki kai wannan mutum Allah ya tsine mishi albarka annabi ya gaya mar magana ya ki yadda shi kuma makocin yana cike yana jin tsinuwar jama'a tana antomar cikin gida wannan ya zo wucewa wani lafiya ya ce wallahi ga kai Allah wadaran wannan mutum kai wannan mutum ba mutumin arziki ba ne kai wannan mutum fa da ya ji drum drum na tsinuwa suna zazzagewa a gidan shi da buhu buhu ai sai ya fito ya zo ya samu ya ce in kana yi wa girman Allah ka tattara kayanka ka koma cikin gida wallahi na yi alkawari ba zan kara cutar da kai ba ahe annabi hikima ya yi tun da shi ya ki ya ji maganarsa to in dai musulmin kirki ne ai ba zai so al'umma su dinga la'antarsa suna tsine mar albarka ba daga wannan lokaci shikenan maganar ta kare bai sake masa wani abu na cutarwa ba wallahi jama'a ku sani cutar da abokan zama wanda kuke makotaka ko ta kasuwa domin kar ka ji an ce makotaka ka ce gida da gida malamai suka ce ko tafiya kai a mota ga abokin zamanka ga abokin zamanka wallahi dole ka kyautata mar kai mar mu'amala da kyau kafin ku rabu akan mota wannan ka'ida ce balantana abokin office ga office ɗinka ga office ɗinsa kaga mutane malam ga office ɗin wani ga office ɗin wani amma wani yana cin kafar wani a gurin ogansu yana so sai an kore shi ana samu ko ba a samu kuma wallahi in ka je ka bincika ba abin da ya mar haka kawai ya tsane shi haka kawai bai san ya ci gaba da zama a wannan gurin haka kawai bai san ya zauna ya samu ci gaba haka kawai dan ya ga yafihi basira aiki ogan ya fi sauraron maganarsa ko wani abu makamancin haka mu ji tsoron Allah da mu'amalar da muke yi ba wai iya makotakar gida ba ga gida ga gida wallahi hatta makotaka ta zaman mota hatta makotaka ta zaman office hatta makotaka ta kasuwa rumfar kasuwa na rantsi da Allah Allah sai ya tambaye mu akan wannan makotakar da muka yi da junanmu dan haka manzon Allah ya ce ka kyautata wa makocinka idan ka kyautata wa makocinka ta kun mu'minan zaka zama mu'minin gaskiya wato wannan sai ya nuna ashe mai cutar da makocinsa har yanzu bai cika mumini ba, Allah ka tsare mu daga wannan masifa. Sai ya ce wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika, abu na gaba shine ka so wa kanka, ka so wa ƴan uwanka musulmi abinda kake so wa kanka, takun musliman. Annabi Muhammad ya ce zaka zama musulman arziki. Sai ya ce wala takfir adh-dhahik, kar ya zama kullun kai kenan dan kyalkyala dariya, motsi kaɗan a ga kana tuntsira dariya kana kyal. Akwai mutanen da ko magana za su yi malam sai sun sa wasa a ciki, akwai mutanen da ko maganar addini aka zo ana tattaunawa sai sun sa raha. Raha ba laifi bane, annabi ma yana yi, amma kar ka yawaita. Dariya ba laifi bace, annabi ma na yi, sai dai shi rayuwar annabi Muhammadu yana dan bude bakinsa ne har kwaransa su bayyana, shikenan ya gama dariyar shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai murmushi, annabi yana yawan murmushi, amma bai cika kyakyata dariya ba. Kaji mutum wai yana dariya wai har cikin sa yana ciwo, haba jama'a, wai har cikin sa ya kulle, wani he kaga ya zube kasa yadda ka gan sai mai kuka da bakin ciki ya fadi kasa ana lilike shi, wallahi haka wani yana dariya ake lilike shi. Wannan ba fito zuciya bane jama'a, kyal komai sai ya sa abun dariya a ciki, komai na rayuwarsa bai da wani abu ko wanda babu abun dariya a ciki, bai da wani abu wanda babu abun dariya a ciki. Sai manzon Allah ya ce fa inna kasrata adh-dhahik, yawan kyalkyala dariya tumitul qalba, tana kashe zuciyar musulmi. Domin zaka wayi gari babu wani abun da yake daga ma hankali na duniya ko na lahira, baka tuna wuta, wanda ke tuna wuta jama'a yana iya dariya mai yawa, baka tuna kabari, wanda ke yawan tuna kabari yana yawan dariya a duniya. Ka je ka ji magabata tun daga kan sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har zuwa magabata, zaka ga ana kwatanta mutum a ce idan ka kalli fuskarsa zaka ga zirin hawaye, wato tsabar yawan kuka saboda tsoron Allah, har kan kumatinsa ya shata nan, alamun yawan hawaye yana zuba, ma'ana har gurin ya ci saboda tsabar yawan kuka. Su na da dake mutanen Allah ne yawan kuka suke yi, amma mu yawan dariya muke yi. Allah ka raba mu da sharri wallahi, Allah ka shiri zukatan mu ya Allah, Allah ka dawo da mu kan daidai. Su na da yawan kuka suke saboda sun fiye tuna lahira, sun fiye tuna aljanna, sun fiye tuna wuta, sun fiye tuna hisabi tsakaninsu da Allah, sun fiye tuna haƙƙoƙin da ke wuyansu na al'ummar da suka zauna tare da su. Amma mu yau ba wannan ce a gabanmu ba, Allah ya sauwaƙe. Da haka ya ce rewan dariya yana sa zuciyar mutum ya ainihin wato ƙekashe. Wannan hadisi ne hasan, akhrajahu at-Tirmidhi, Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi, Imam Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin silsila sahiha a nambar hadisi na 930 daidai. Allah ya hada mu da Imam al-Albani a jannatul firdausi. Yana daga cikin abin da malamai suka faɗa dangane da wato ainihin wato mutum ya yi taka tsantsan da ainihin wato duniya, ya bi ta a hankali kuma ya zama mai wadatar zuci. Wani yana rera waka yana cewa aya malikum la tas'alil nasa wal tamis bi kaffika fadlallahi fallahu awsau, ya kai maliku, kamar yana kira yana yi wa wani daga cikin abokansa ko abin da nasiha, yace karka dinga roƙon mutane abubuwan hannunsu, wal tamis bi kaffika bi kaffaika, ka nemi abin duniya da hannunka, ka je ka nema da hannunka, fadlallahi fallahu awsau bi kaffika fadlallahi, ka je ka nemi fallan Allah da tafukan hannayenka, Allah yana da yalwa, zai iya yalwata maka, zai iya buɗa maka, wallahu wasi'un alim, Allah ya ce shi mawadaci ne mai yalwatawa ko masani ne. Ya ce wala tas'alun nasa at-turaba la'aushaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u, ya ce wallahi ko ƙasa dai kaga wani yana raba ƙasa, kar ka je ka ce bani, ya ce ƙasa dai ka ganta a wadace kawai sunkuyawa zai ya dumbula ya baka. Yace to na rantsi da Allah zai kai matakin da za su ainihin wato kosa su hana ka kasar, ka zo ka ce wani da yabo kasa ka bai ce kai da Allah ba zan bayar ba, jiya ka zo na baka, yau ka zo na baka, yau ma yanzu ka zo na baka, ba zan bayar ba. Saboda me? Saboda ka tambaye shi, kaga dai kasa ba siya zai ba, ba noma zai ba, ba komai ba, kawai dan ka zai ya mika ma, yace wallahi in ka matsa wanda tambayar kasa wallahi ya maka iskanci, ya ce maka ba zai bayar ba. Saboda haka jama'a mu yi hankali da al'amarin wannan rayuwa. Wani kuwa yana cewa hiyal qana'atu falzamha ta ishmalika, ita dai wadatar zuci rike ta gamka luzumce ta, zaka rayu zaka wayo kamar sarki a gari, laulam takum minka illa rahatal badani, ko da baka da komai a rayuwarka sai hutun jiki da lafiyar jiki. Yace to ka rike ta, yace wanzur liman malaka dunya bi ajma'iha, kallu wanda ya mallaki duniya ya tara ta gaba daya, har raha minha bi ghairi alqutn wal kafani, shine ya huta daga likafani da auduga. Jama'a, duk wanda kaga ya tara duniya daga ƙarshe mutuwa ta same ko bata same shi ba, ta same shi, dan haka ba za ta wadatar da kai har abadan abidina ba. Kawai abinda ka samu ka ainihin wato wadatu da shi, abinda ka rasa kawai ka hakura da shi. Wani ku siwa ya ra'aytul qana'ata ra'sal ghina, yace naga ita wadata ita ce, wadata zuci ita ce haƙiƙanin kololuwar arziki da wadata. Yace fasirtu bi azyaliha mumtasi, sai naje na rike jelar wadatar zuci na watsar da al'amarin mutane da abinda yake hannunsu. Yace fala za yarani ala babihi, ba wani wanda zai ganni nazo kofarsa ina roƙonsa. Wala za yarani bihi mumhami, haka kuma ba wani ba zai ganni nazo ina ainihin wato kwantar da kaina ina neman taimakonsa ko agajinsa ba. Fashirtu ganiyan bila dirhamin, da haka sai na waye gari na zama mawadaci amma fa ban da ko kwandala a ainihin wato cikin aljihuna. Yace amru ala nasi shibhal mali, ina wucewa kan mutane, ina wuce su suna zazzaune, ina wuce su suna harkokinsu, su kuma suna min kallon sarki kamar sarki, saboda sun san ba ruwana da abin hannunsu. Wanda haka muyi kokari mu ainihin wato kula da wannan. Sannan wani yana cewa afnaita umraka fi ma lasta tudrikuhu, ka karar da rayuwarka cikin abin da ba za ka samu ba ko kuma ba ka mallaka ba. Wala tanamu anil ladhati aynahu, kuma mutun ya wayi gari wato idanunsa ba sa bacci akan abin da ya shafi dadi ko wani abu makamancin haka. Yace ya manta matta abid dunya wa ladhatiha, ya kai wanda ya wadata ko ya ji dadi da duniya ya kuma ji zakinta. Yaqulu lillahi ma zahina yalqahu, dan Allah idan ka gamu da Allah ranar tashin kiyama me za ka gaya masa? Ma'ana a duniya baka da aiki sai harkar cholewa da rashewa, yau idan kiyama ta tashi me za ka gaya wa Allah? Wani kuwa cewa yake innal qala'ata kanzun laysa bil fani, ita wadata zuci da kake gani wata taska ce wacce ba ta karewa. Faganam ukhayya hudita aisha hal fani, yace ina ainihin wato a karibace ta ya kai dan uwana, Allah ya shiryar da kai rayuwa mai dadi ta wadata wanda ba ta ainihin wato karewa. Wa ishqanu'an bila hirsin wala tama'in, ka zayu kana cikin wadatar zuci ba tare da kwadayi ba, ba tare da kwalla fare akan hannun mutane ba. Yace ta ish hamidar rafi alqadr wa sha'ani, yace zaka yi gari cikin ainihin wato zaka rayu cikin wato wadata da godiyar Allah mai daukakuwar daraja kuma mai daukakuwar sha'ani a cikin ainihin wato musani. Sai yace laysal ganiyyu kathirul mali yakhazunuhu, ba wai wadata bane ka tattara dukiya da ainihin wato kayan karau ka taskace. Li hadisi dahari aw lil warisi sha'ani, yace wai dan abubuwan rayuwa kar su same ka ko kuma dan ka tara wa mawadata su ainihin wato samu, kai wannan ne yasa kake tara. Yace kai aikin banza, yace yajmi'ul mala min hillin wa min shubahin, yace yana tara dukiya daga halal da abin da yake shubha ne ma ba shi da tabbacin halal ne ko haramu. Wa laysa yunfiqu fi birrin wala wa ihsani, amma fa baya ciyarwa na abin da ya shafi wadata ko kuma kyautatawa. A gurguzuya ko yan uwa masu albarka, min al asbabil muaddiya lil qana, me yake jawowa mutun ya zama mai wadatar zuci? Yanzu wani duk maganganun da aka yi dinnan yana tambaya, to ya za a yi in zama mai wadatar zuci malam? Ta ya zan koyi harkar wadatar zuci, wannan abubuwa zan yi su saka mun in dinga jin na wadatu da abin da Allah ya yi mun? To ga shawarwari kusan guda tara in ji malamai, amma a gurguje saboda lokaci. Na farko al isti'anatu billahi wat tawakkul alayh, sai ka nemi taimakon Allah domin ka zama mai wadatar zuci. Na rantsa da Allah idan baka nemi Allah ya taimake ka ba, baka yi addu'a ba, ko kai yunkurin zaka yi idan Allah bai baka nasara ba, wallahi ba za ka iya ba. Sai ka dogara ga Allah, sai ka sallama wa Allah al'amarinsa, ka yarda da abin da Allah ya hukunta ma, sannan za ka samu wannan. Abu na biyu, qaddirid dunya bi qadriha, ka ɗauki duniya ka yi mata haka yadda ake cinikin kaza, ka ɗaga ta ka ji meye nauyinta, meye duniyan nan ta tsinana wa wasu wanda suka wadata suka mutu, yau duniyan me tai musu? Masu kuɗi nawa ka sani wanda ba su wa Allah aiki ba sun batta? Wanda ka sani wanda suka yi wa Allah aiki su ma nawa ne suka bar duniyar? Yau kowa ya je yana amfana da abin da ya aikata wa Allah, sai ka yi wa duniya wannan cinikin, sai ka mata wannan jinjinawar, ka gane matsayinta, ka ɗauke ta da matsayinta tukunna. Abu na uku, ja'alul hammi lil akhirati wat tanafusu fiha, ka sanya hannunka da damuwarka da matsalarka shine neman lahirarka. Yau an waye gari da yawan mu hannunmu neman duniya ne, ba lahira ba. Duk abin ta inda zaka gane haka, duk wani abu na lahira, na lahira ka zo wa da mutane shi kaga yadda zaka kare da su. Ba za su saurare ka ba. Ba za su yi aiki da abin ba. Amma don Allah ka zo da abin duniya ka gani, kai wannan masallaci ne, juma'a nake zuwa ibada ce. Yanzu da zan yi sanarwa in ce duk wanda ya zo sahun farko ran juma'a mai zuwa yana da naira 500,000. To ina ga sahun farko sai an kirga sahun farko guda 500 shi ma. Ku yi hakuri masu zuwan sahun farko ba da ku nake ba. Allah ya muku albarka, Allah ya saka da alheri, kuma Allah ya tabbatar da ku akan wannan ɗabi'a. Amma ina mai tabbatarwa akwai waɗanda ba ku ba, waɗanda da za a yi sanarwa sai sun riga ku zuwa. Domin ku yanzu ai ba ku san da wannan magana da zan yi ba, kuma kun zo sahun farkon. Shi kuma sati ne zuwa abinda zai kawo shi wannan magana da na faɗa ne. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Saboda haka akwai bambanci tsakanin wanda dama shi ɗabi'arsa kenan da kuma wanda san da ya ji za a yi wani abu sannan ya zo shi. To don haka ka sanya wannan duniya ya zamanto ba ita ce hannunka ba, lahira ita ce damuwarka. Abu na huɗu, annazaru fi halis salihina wa zuhudihim. Ka dinga karanta tarihin magabata, mutanen arziki malam da irin zuhudinsu. Ka ji sahabin annabi Muhammadu sai sun yi musayar gwado tsakaninsa da matarsa sannan ya zo sallar asuba. Idan zai zo sallah sai ya karɓi mayafinta ya rataya ya zo ya yi sallar asuba, in ya koma ya bata ita kuma ta tashi ta sallah, tunda zuwa masallaci ba dole bane a gurinta. Amma tare da haka idan ya kintsa zai fito ta ce ka ji tsoron Allah, ka zo mana da halal, kar ka zo mana da haramun, domin za mu iya haƙuri da yunwan duniya amma ba za mu iya haƙuri da azabar lahira ba. Haba malam, ai magabata sun gabata malam, kawai mu dai gamunanmu ta zo mu ji mu. Allah malam, to sai kana karanta tarihi irin waɗannan bayin Allah, ka ji ya suke rayuwa, ka ji ana ce maka annabi Muhammadu sai ai wata biyu ba ɗora tukunya a gidansa ba. Kai kuma ƙarya kake yi cewa ma ba a yi girki a gidanka ba, ƙarya ne. Domin ko jiya da daddare an yi girki, yau ne ba a yi ba, duk ka cika garin nan da raki, ka bi ka cika anguwarku da ihu, ka bi ka cika duk layi da cewa yau ba ku yi girki ba, yau ba ku yi kaza ba, yau ba ku. To gidan manzon Allah wata biyu ake ba a yi girki ba, da kai da hiwa ya fi wani. Ai tambayar ma kuskure ce, a tambaye haka ma kamar kuskure ne. To amma shi haka ya zauna da duniyar lafiya kuma ya bar cikinta lafiya, amma kai yau ka bi ka ɗaga kowa hankali. Sannan ka kalli yadda suka watsar da duniyar da kuma fatali da ita. Abu na biyar, ta'ammal ahwala man hum dunaka. In kana rayuwa ka dinga duban su wa kafi, ba wanda suka fi ka ba. Annabi Muhammadu cewa ya in har a rayuwarka baka da aiki sai duba wanda suka fi ka. Wane ya wuce da zindimemiyar mota, wane ya saka makekiyar gari, wane ya saka kwame man takalmi, wane kana kallon tujin aljihunsa da kuɗi a ciki, wannan shi kake dubawa, kai baka duba wanda kafi. To ba za ka taɓa yarda cewa Allah ya ma ni'ima ba. Yasa wani ya ɗora wata magana a social media ta burge ni, yace idan kana jin haushin Allah ya raba arziki babu kai, to tafi asibiti kuma za ka ga yadda aka raba cututtuka kuma babu kai a ciki. Ko ba haka bane? In kana jin haushin Ubangiji ya raba arziki babu kai, to je asibiti a jera maka gado ka ga mutum 50 a jere, wani kafarsa a rataye, wani da oxygen a kun abuna a hancinsa, wani an ɓula cikinsa an zuro wani ciwo yana fitsari ta gurin, wani ana ɗura mar kuru yana dalalewa ta gefen baki. Sai ka gane da aka raba arziki ba kai a nan duniya, to kuma an raba cututtuka ba kai a can. To in kana da hankali sai ka gode wa Allah. Haka ne ko ba haka ba? Yana da kyau mu dinga halkanta da irin waɗannan, ba wai raki da ihu ba. Yanzu yadda kai kake jin baka da kuɗi ɗin nan, za a je a yi maka medical check-up gaba ɗaya a samu baka da komai a jikinka, lafiyarka gau. In ka tsinke da gudu sai an yi da gaske a kamo ka. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Amma duk wannan baka yarda da ita ni'ima ba ce ba, kuma ka ki kai amfani da ita wajen ka samo yadda za ka rayu ɗin. Ka tsaya kana ta ihu, kana ta kwarmato, kana ta zagin waɗanda Allah ya wadata, kai ka ce haushinsu kake ji ko don kai Allah bai baka ba. Sannan abu na shida, mujahadatun nafsi alal qana'ati wal kafafi. Yaƙar zuciya akan kasancewarka mai wadata zuci da kuma bin rayuwa a hankali. Abu na bakwai, ma'rifatu ni'imar lahi ta'ala wa tafakkuru fiha. Sanin ni'imar Allah da kuma nazari akan ta. amma takwas an ya alama anna li ba'dun na'imi tiratan wa mafsadatan, mutun ya sani ni'imar da yake gani ga wasu akwai asara a cikin ta fa, akwai matsala kuma a cikin ni'imar da Allah ya yi wa wasu. Wanda kake garin sa da dukiya kuma ita za ta kai shi wuta, irin wannan dukiyar kai kake bukata? Wanda ka ganshi da office, wannan office din kuma shi zai kai shi jahannama, jama'a haka ne ko ba haka ba? Saboda haka ka dinga lura ita kanta ni'imar tana da wata matsala a cikin ta idan ba a bi ta a hankali cikin yadda aka gudanar da ita ba. To amma kai ita kake hari ko baka sani ba wuta ne a gurin. Abu na tara, an yi alama anna fil qana'ati rahatan nafsi, ya sani cewa cikin wadata zuci hankalinka zai kwanta, wa salamata sadri kuma kirjinka zai zauna lafiya, wata imanil qalbi kuma zuciyarka za ta zauna lafiya. Wannan yana daga cikin abin da ke jawo mutum ya samu qana'a. Abu na uku, addu'a'u, ka dinga yawan addu'a, Allah ya baka wadata. Abin nan na goma kai sori addu'a. Abu na sha daya, taqawiyatul imani billah, karfin imani da Allah, wa tarwidul qalbi da kuma horar da zuciya, alal qana'ati wal gina, akan wadata da kuma ainihin wato arziki. Wannan duk yana daga cikin abin da ke jawo qana'a, mutum ya dinga sa haka a ransa. Al yaqini bi anna arrizqa maktubun wal insanu fi rahmi ummihi, mutum ya ji cewa yana da yaqini akan cewa arzikin Allah abu ne wanda ya rubuta, domin Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna, a sama arzikin ku yake haka abinda aka ainihin wato yi muku alƙawari. Sai Allah ya ce fa rabbis sama'i wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tantiquna, kamanda na kusa gamawa insha Allah. Abu na sha biyu, aliqinu bi anna na sha uku kai, at-tadabburu ayatil lahi, ko tadabburu ayatil lahi ayatul qur'an al-azim la siyama ma tatahaddasu anir rizqi wal kasabi wal iktisab, mutun ya dinga lura ga ayoyin alqur'ani musamman ma waɗanda suke magana akan arziki da yadda ake samun arziki. Abu na sha hudu, ma'arifatu hikmatin Allah ta'ala fi tafawutil arzaki, shin kan menene hikimar Allah da ya sa ma arzikin wane yafi na wane ne kan? Yanzu da Allah jama'a, idan kowa mai kuɗi ne, wa zai kwashe mana kwata? Na? In kowa mai kuɗi ne, wa zai kwashe mana kwata? Kana cewa wane zo ka kwashe min kwata, sai gyara garinsa. Sai ce ni ma ta gidana ta cika. Idan kana buƙatar ƙarin kuɗi, tunda kuɗi kake buƙata, zo ka kwashe mu in baka. So cewa ma wane yafi wane, shi ma akwai abin nan. Ke sa Allah ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi, ya ce labagaw fil ardi, sai ya ce walakin yunazzilu bi qadrin ma yasha, da Allah zai himfida arziki wa mutane gaba ɗaya, to duniya ba za ta zauna lafiya ba. Amma Allah yana sauke arziki ne gwargwadon abin da ya ga dama. Ko da ka akwai hikima, mutum ya san da haka, wani yana daga cikin abin da yake sa ya zama mai kana'a. Ina fata an fahimta. Ma'arifatu hikmatin Allah ta'ala fi tafawutil arzaki wal maratibi bainal ibadi, da kuma matakan mutane, mataki bayan mataki. Abu na ainihin wato 15 wanda shine na kusa da karshe, al ilmu bi anna arrizqa la yakhba'u li maqayisil bashari min quwwati zaka'i wa kasratil harakati wa sa'atil ma'arifi, dan adam ya sani cewa shi arziki bai rankwafawa ya samu ga mutane wai saboda tsantsar karfin tunani da ilimin su. Jama'a, ni na ga mai kudin da har yau din nan ya fi shekara 10 da mutuwa, amma wallahi har yau ba a kididdige arzikin da ya tara ba. Amma na rantse muku da Allah, idan ka kawo mara paper da biro kace rubuta sunan sa, ko da Larabci ko da Hausa ko da Turanci ko da Ajami, ba zai iya ba. Da Allah ilimin sa ne ya bashi kudin, ina ma yake da ilimi? Haka ne jama'a ko ba haka ba? So ashe kenan yana da kyau mu gane cewa shi kansa arzikin ba a kiyasta shi da cewa tsokari ne da tsabar hazaka wajen samu. To wannan zai sa ka samu nutsuwa cewa fa Allah ya baga dama ne yake bawa mutane, ba wai dabarar su ba, da kuma sanin wai harkokin nema da yawan. Yasa Bahaushe wata magana mai ban sha'awa yace, zafin nema baya kawo samu. To da din yanda kai in dai Allah bai baka ba, wallahi ba za ka samu ba. Abu na sha shi da wanda shine na karfe insha Allah ta'ala, shine al ilmu bi anna aqibatal ghina sharr, mutun ya sani wallahi karshen wadata in bai a hankali ba sai ta zama sharri. Wa wabalun ala sahibihi, kuma bala'i ne akan dukiya, idza lam yakun al iktisabu was sarfu minhu bi turqil mashru'a, in ya zama hanyar da ya nemi wannan arzikin da hanyar da ya tara ta, ba hanya ce ta shari'a ba. Manzon Allah ya ce kwandala bayan kwandala za a dinga jefa ta cikin wajen jahannama, ana cewa ka je ka samu ta ka kawo. In ka tara biliyan ɗaya, ka sani tun daga naira ɗaya za a jefa ta tsakiyar wutar jahannama, ya ce yi nutso ka je ka ɗauko ta. Sai ka yi nutso ka ɗauko, sai a sake jefa kwandala ɗaya, sai ka tafi ka yi nutso a jahannama, ko ya nutso ne a jahannama ko sai je dauko sai a sake jefo ta da haka duk sai ya kididdige kudin da ya samu jama'a tara kudi matsala ne ko ba matsala bane matsala ce to in kana tuna haka zai saka ka ka zama mai wadatar zuci abinda ka samu ka hakura da shi wanda ka rasa kuma ya wuce ba tare da ka daga hankalinka ba yan uwa ayi hakuri mun tsawaita kuma wannan ita ne karshen wannan hudu ba ta mu sai kuma sati mai zuwa wala Allah inda rai da lafiya zamu dauko wani bangare haka zamu ta yi jama'a dolan wallahi sai mun yi wa junan mu tarbiya akan yadda zamu rayu da kuma yadda zamu bi Allah da yadda zamu tsara al'amuran mu na addini sannan ne zamu gama lafiya Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu Allah madaukakin sarki kai mana albarka duniya da lahira abinda muke nema a gurinka na arziki mai albarka Allah ka ba mu abinda muke neman tsarinka na sharri da masifa Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka zauna da mu a wannan kasa lafiya ya Allah masifu da bala'in da ke bin wannan kasa Allah kai mana maganin sa Allah ka kawo mana karshen wannan fitintunu Allah ka kawo mana karshen wannan masifa har ka tsaro Allah ka kawo mana sauki shugabannin mu Allah ka ba su ikon gyara matsalolin su Allah ka ba su ikon gyara matsalolin su Allah ka ba su ikon gyara matsalolin su Allah ka saka musu tausayin mu a cikin zukatan su duk abin da zai mana sharri a kasar nan Allah kai mana maganin sa Allah ka sa mu gama da duniya lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم وصووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله